بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyata tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 21 ga wata na al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 18 din watan 8 miladiya ta 2022 darasi na 3 a cikin littafin 40 hadisi ko al-40 nawawiyya wanda zamu tashi farkon hadisi na 4 haka ne ko na'am na 3 na'am kenan hadisin da ya gabata hadisi Umar ibn al-Khattab Allah kare yarda a gare shi wanda yake bada labarin cewa wani mutum ya zo musu bako sannan kuma babu wanda ya san shi babu alaman bulaguro tare da shi kayan shi horare ne tas gashin shi baki ne kirin sannan kuma yazo yake tambayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan hadisi da irin abubuwan da ya kumsa na harko ya kumshi bayani akan rukunin musulunci ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan rukunin musulunci manzon Allah ya bashi labari yace sadaqta kai gaskiya fa akhbirni anil iman ya zuba ni labari akan imani nan ma manzon Allah ambata mashi abubuwa guda 6 wanda sune imani sannan ya tambaye shi akan kyautatawa sannan ya tambaye shi akan tashin kiyama sai manzon Allah yake cewa mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il yani wanda yake tambayan bai hi wanda ake tambaya sani ba kiran da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wannan bakon da yake tambaya babu wanda ya san yaushe za ta tashin kiyama to amma bai bar shaka nan ba sai ya ce amma miye to alamomin tashin kiyama shine manzon Allah ambata mashi an talid al-amatu rabbataha wa an tara al-huffata al-urrata al-ala li'a'sha yatatawaluna fil bunyan har zuwa ƙarshen hadisin lokacin da ya gama tambayoyin shi ya juya Umar yake cewa sai muka dan yi shiru kadan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tambaya atadaruna man hadha shin kun san wane ne wannan sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzon shi su ne mafi sani akan wane ne zai wannan tambayo sai manzon Allah ya ce ai Jibril ne yazo ya sanar da ku al'amarin addininku to wannan hadisi ya kunshi abubuwa da yawa da in bayani za a kan su gaskiya za su iya daukan satuttuka ana ta bayani saboda gaban ko kuma kusan musulunci ne gaba daya da imanin gaba daya da alamomin tashin kiyama da sauran abubuwa makamantan wannan amma kasancewar karatun zamu yi shi sama kenan zamu bar hadisi a haka ne insha Allah ta'ala zamu tashi hadisi na 3 mali yace an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma hadisi daga Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su gaba daya sai yazo da aliful isnain wanda yake nuni akan mutum guda biyu ana kenan Abdullah sannan kuma da Umar ibn al-Khattab kenan wannan dan Umar dan Khattab ne wancan hadisin da ya gabata baban ne wannan hadisin kuma dan ne da ka wadannan mutane suna da daraja a cikin addinin Allah Abdullah dan Umar Allah kare yarda a gare su yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji da kunne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fadan cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan wasu ababe guda biyar wanda waɗannan ababen guda biyar su ake kira da suna rukunin musulunci mazalla yake cewa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shaidawa an la ilaha cewa babu wani abun bauta illallah sai Allah sannan kuma shaidawa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu cewa lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzan Allah ne ko manzan Allah yana so a wasafta shi da waɗannan abubuwa a ce mishi bawan Allah wannan shine rukuni na farko daga cikin rukunin musulunci musulunci mutum ba yanda za a yi ya tsaya sai matashiya ya yarda cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan kuma ya biyo baya da yarda cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne da haka duk mutumin da ya kore manzancin manzan Allah ba musulmi bane ba duk koyon da yake jin yana wasu ayyuka na ibada ko yana kaza ko yana kaza yanzu misali mabiya Ahmad Gulam wanda suke cewa annabin su ne kaga sun nemi wani annabi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhaji manzan Allah yace la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana shine karshen annaba haka Allah bada labari a cikin alqur'ani mai girma to amma an yi ta samun shedannu wanda za su zo su bayyana wa mutane cewa su ai manzanni ne Allah ya turo su amma duk wanda yayi wannan al'amari sai Allah ya rubuta mishi fallasa da kunyata da kaskanta da walakanta tun yana rai ka duba tarihin su Musailamatul Kazzab irin su Khansa da sauran makamantan su da ake kuma har ayo akwai su ana yi a kasar nan ma wani ya ce ba annabi ne shi can wajen dogon dutse ya ce dole in ba a bi shi ba shi yanzu shine in ba duk wanda bai bi shi ba bayan da za a kai labari ai duk wanda zai daga kan shi ya ce in ba a bi shi ba to kai ku asuwa kai ba manzon Allah kuma ka ce wai in ba a bi ka ba alhali mutane sun bauta wa Allah shekaru ɗariruwa Allah tabbatar da cewa ɗan aljanna ne kuma kai ba su ma san ka ba san babanka ba san kakanka ba san kakanka ba ma yanzu sabai suka rayu shekara 1100 nawa 1400 da wasu abubuwa amma kuma ɗan aljanna ne saboda Allah ya faɗi manzon shi ya tabbatar da haka to a kai a lokacin ina kake to yanzu a yau sai a samu su har zaka samu akwai wannan ɗan Ahmad Gulam wanda suke addinin Qadiyaniya su ma sun dasa wani a matsayin cewa shine annabin su to duk wanda bai yarda ba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah shine manzon da Allah ya turo kuma shine karshen annabawa wannan mutumin duk yanda zai yi da'awan addini kafiri ne saboda bayan da zai ka kiyarda da manzon Allah kuma ka samu guri yalwatan wajen da zaka iya zama a cikin musulunci in da bai kai rarrashi ba an kare ka huta sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga an ce shahadatu alla ilaha illallah sai a ce wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bauta ga Allah biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu atiiu allah wa atiiu rasulahu wa la tubdilu a'malakum ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon shi kar ku bata aikin ku kenan in ba ku yi da'a ga manzon Allah aikin ku ya lalace sai ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka mishi biyayya shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun shiriya to kaga waɗannan duka dalilai ne akan cewa lalle dole ne mutum in dai yana so ya zama musulmi to dole ya yarda cewa annabi muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne rukuni na farko kenan na biyu manzon Allah yake cewa iqami salati da tsayar da sallah na uku wa ita'iz zakati bayar zakka na hudu wa hajjil baiti da ziyartar ɗakin Allah shine zuwa aikin haji sannan na biyar na ƙarshe wa saumi ramadana da azumin watan ramadan kaga an gina musulunci akan abubuwan nan guda biyar ka shaida ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma annabi muhammad manzon Allah ne bawan Allah ne na biyu sallah na uku azumi na hudu haji na biyar azumin watan ramadan waɗannan su ne rukunin musulunci to anan ƙarin bayani kaɗan akan abin da ya shahi sallah saboda yanda za mu ga a yau sallah ana ta zamanto wani abun wasa lasiyama a wajen da yawa daga cikin matasa maza ko mata kaga an nuna wani kawai bai sallah baya sallah to akan abin da ya shahi tsayar da sallah faqad waradat ahadithun muta'addidatun tadullu ala anna man tarakaha akwai hadisai da yawa waɗanda suka zo suke nuni akan cewa duk mutumin da ya gangancin barin sallah haka kawai ya zamana an ki ba ai ko kuma kawai bai ko kuma a cikin sallolin yayi wasu ya ki yin wasu faqad kharaja min al-islam hadisai sun zo akan cewa duk wanda ya bar sallah ya fita daga cikin musulunci مال يتي دليلي نهركو في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه سكانن متون دا فاداوا تفركين شركه دا كافرتي ابو ديني كو برن صلاه دو وند بر صلاه فقد كفر يا كفرتا سنه روايه تبيو حديث بريده دا ثوبان دا انس الله قال يرضى غري سو da irin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hode sanan Muhammad ibn Nasr al-Marwazi yake cewa min hadisi Ubadah ibn Samit an an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la tatruki salata muta'ammidan karka bar sallah haka nan kawai da gangam kawai ka zauna ka miƙe kafa an ki ba ayi ko kuma kawai a kai bai cikin tsarin ka kawai ba kai ko kuma sallah kaza da kaza kawai ba kai su manzo Allah yake cewa man tarakaha muta'ammidan duk wanda ya bar sallah da gangam faqad kharaja min al-millati ya huta daga tafarkin addini hadisi mu'az Allah kare yarda a gare shi yake cewa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa ra'sul amri al-islam kan al'amarin shine musulunci sai ya ce wa amuduhu salat gimshikin musuluncin ka kuma ita ce sallah gimshikin musulunci shine sallah Umar ibn al-Khattab Allah kare yarda gare shi yake cewa la hazza fil islam liman taraka salat babu rabo a cikin ga musulmi ko kuma babu rabo a cikin musulunci ga duk mutumin da ya bar sallah duk wanda ya bar sallah bai yada wani rabo da ake bada da sunan musulunci qala sa'd wa ali ibn abi talib sa'd ibn abi waqas da shi da Ali ibn Abi Talib da aka tambaye su akan sallah suka ce takaitaccen bayani man taraka ha faqad kafara wanda ya bar sallah kawai ya kafarta Abdullah ibn Shaqiq yake cewa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallama la yarawna min al-a'mali shay'an tarkuhu kufrun ghayra as-salah wanda daga cikin magabata Abdullah ibn Shaqiq yake cewa bai kasance ba sahabban manzon Allah suna kallon wani aiki a cikin musulunci wanda in ka bar shi a ce ka kafirta kai tsaye ghayra salah banda sallah kenan ita sallah kawai duk wanda ya barta ya bar musulunci Ayyub as-Sukhtiyani yake cewa tarku salati kufrun barin sallah kafirci ne yake cewa la yukhtalafu fihi babu ma sabani akan kafircin mutumin da ya bar sallah haka kawai ka yin sallah da gangam to mallam ibn rajab al-hanbali yake cewa wa zahaba ila hadha al-qawl sannan kuma wadanda suke marawa wadannan maganganun da aka hodi baya jama'atun min as-salaf wal khalaf dandazon mutane daga cikin magabata da wadanda suka biyo bayan su sannan kuma wannan magana ta cewa duk wanda ya bar sallah ya kafirta yace huwa qawl ibn al-mubarak wa ahmad wa ishaq وحكى اسحاق عليه اجماع اهل العلم اذا تشي مغانا ابن المبارك اذا تشي مغانا امام احمد ابن حنبل اذا تشي مغانا اسحاق ابن راهويه سنن كما حكى حكيتو daga اسحاق din cewa ijma'in ma'abuta ilimi ga kafircin duk wanda ya bar sallah kahuri kaga al'amarin ba karami bane ba Muhammad ibn Nasr al-Marwazi yake cewa wannan magana ta cewa duk wanda ya bar sallah ya kafirta huwa qawlu jumhuri ahli alhadith ma abuta hadithin manzon Allah suma anasiki sanan wa zahaba ta'ifatun minhum ila anna man taraka shay'an min arkan alislam alkhams amdan annahu kafirun bidhalika wasu kuma suke cewa ba ma sallar kade ba duk wani abin da ka bari na daga cikin rukun na musulunci nan guda biyu zaka iya kafirta kamar da aka rawaito haka daga sa'id ibn jubair da nafi' sanan kuma da alhakam da sauran wasu daga cikin magabata shi dai wajibin mutum mai imani ne waɗannan salloli guda biyar ko ya zama to misali bakka nafila su dai wannan biyar din dole kai su kai asuba kai azhar kai la'asar kai magriba kai isha'i shine wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yake cewa ya rasulullahi Allahu amaraka bi anta amurana bi khamsi salawatin fil yawmi wal layla ina hada ka da girman Allah wai sallolin nan guda biyar Allah ne ya umurce ka umurce mu manzon Allah yace Allahumma na'am yace kware da gaske Allah ne umurci ni to wannan mutumin bayan yayi sauran tambayoyi sai ya juyo bayana cewa la azidu ala zalika wala anqus bazan ƙara ba akan waɗannan farillai kuma bazan rage bazan ƙara ba bazan ƙara ba sannan bazan rage ba kenan shi ba rushin nafila da ya juya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in abin da ya hodi in yayi gaskiya a cikin shi ya rabauta kenan salloli guda biyar alal aqal komin ka salanka in dai musulmi ne kai dole kai sallah guda biyar Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man lam yuzakki fala salata lahu baya abin da ya shahi sallah kuma sai bayanan malamai halu aka abin da ya shahi zakka ita ma dole ce duk wanda Allah bashi dukiyar da ta kai nisabi sannan kuma shekara ya kewayo akanta to dole ya hudda wannan ɗaya daga cikin mutanen nan guda takwas da aya ta ambata su cikin suratul tauba ya ba su wannan zakka to ya zama to mutun iya da kudi amma baya ba da zakka to sallar shi ba ta yi ba shine Abubakar lokacin da ya amshi khalifanci wasu suka ce a su suna a cikin musulunci amma magana ta zakka daga mutuwar manzon Allah sun fasa badawa Abubakar ya ce wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakat ina muku rantsuwa da Allah sai na yaki mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka duk inda Allah ya ce aqimu salat sai ya ce atu zakata ku tsayar da sallah sai ya ce ku bayar da zakka to duk wanda ya raba su Abubakar ya ce sai ya yake shi haka kuma akai da haka waɗannan sunan rukunin musulunci guda biyar wanda kasancewar sun gabato a cikin hadisin Umar ibn al-Khattab kenan zamu bar su haka nan sai mu je hadisi na hudu مالتي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عبد الله بن مسعود الله قرر ذا غريسو يكي تشوا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزن الله تسيرا ده امنتين الله ثبت ا غريشي يا لبرتا منا كو يا هدي منا وهو شي منزن الله الصادق شي مي غسكيا ني المصدوق ابن غسكنتاوا ني wannan ba maganan annabta ba tinkan abashi annabta haka yake da ba sallallahu alaihi wasallam shi as-sadiqul masduq ne mai gaskiya ne sannan kuma abin gaskantawa manzala ke bada labarin cewa inna ahadakum lalle ku sani cewa dayanku yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa inna ahadakum lalle dayanku ku diyan adam yujma'u khalquhu ana hada halittan dan adam fi batni ummihi a cikin mahaifiyarshi 40 yawman nutfa zai yi kwana 40 a matsayin dugo na mani bawushe yace dodo uban rikici shine wanda bai wuce ba kaman majinan da za a kyatse a urgata amma yau gashi ya cika har yana neman ya ci gyaran Allah saboda yana jin cewa wuyan shi yayi kwari ar'ahu stagna sai ya biyo kwana 40 wannan dugon maniyin da zai dasu a cikin wannan mahaifa ta wannan mata sannan kuma dandazo dubunnan halittan dan adam din da suke cikin wannan dugon na maniyi daya daga ɗaya ya shiga ko biyu sun shiga sai a riye to daga ya shiga yanzu a matsayin wannan dugon na maniyi sai ya yi kwana 40 a wannan yanayin wata guda da kwana 10 yanzu idan ya taka kwana 40 din nan summa yakunu alaqatan misla zalika sai ya zamanto alaqatan jini yanzu daga ruwan mani ya kuma me ya kuma jini misla zalika kwatankwacin haka kamar yaya kwatankwacin mani da kwanakin da shi ma haka zai kenan shi ma kwana nawa kwana 40 zai ثم يكون علاقه مثل ذلك sanan kuma sai kuma gudan jini daga mani sai kuma jini wa yake wannan aikin Allah ثم يكون مضغه مثل ذلك sanan bayan kwana 40 a gudan jini sai ya koma tsoka misla zalika kwatankwacin lissahin da ya gabata kwana 40 shi ma kenan kwana 40 40 40 guda nawa kenan guda uku ko kwana 120 wata nawa kenan eh wata hudu daga nan malamai suka ce duk cikin da ya wata hudu ba zubda shi in kuka zubda shi kun kashe rai saboda halittar ta cika yanzu daga waɗannan kwanaki 40 40 guda uku summa yursilullahu ilayhi almalak sai Allah ya aiko da mala'ika zuwa ga shi wannan halittar da yake cikin mahaifiyar shi. Idan wannan mala'ikan ya zo mi zai yi? Fa yanfukhu fihi ar-ruha, sai ya busa mishi rai. In ya busa mishi rai, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, sai ya rubuta mishi kalmomi guda hudu. Yu'maru, za a umarci wannan halitta ko za a rubuta mata bi arba'i kalimatin, kalmomi guda hudu. Bi katabi rizqihi, kalma ta farko za a rubuta mishi arzikin shi. Duk abin da yake arziki shi ɗan adam sai ya cinye shi. Manzo Allah yake cewa lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, babu wata rai da ta isa ta mutu sai ta cika arzikin da Allah ya rubuta mata. Arziki kai tsamanin kuɗi kadai, ba kuɗi kadai bane arziki, yana cikin arziki shi ma. Jinka arziki ne, ganinka arziki ne, lahiyarka arziki ce, duk wani abin da zaka iya amfana da shi arziki ne. To duk abin da Allah ya rubuta maka na arziki, wannan abin sai ka cinye shi tas. In ka ga mutum ya mutu, to arzikin shi ya kare. Ko kuma wani abin da aka rubuta maka ya kare, wani bai kare ba, to wannan da ya kare na haka zai tsaya, ya kare shi. Sai da a ce wani ya yi wata uku a cikin koma, bai a cin to wanda zai ci ne ya kare. Daga nan kuma ya tazarci, ya wuce. A ce yau wani da kuke gani kwanan shi 150 bai magana ba. Iya adadin kalmomin da zai hade sun kare. Wallahi ba wanda sai ara mushi harafi daya. Kawai an kare. To haka arzikin da Allah ya rubuta maka sai ka cinye shi. Sai Imam Malik yake, Imam Shafi'i yace alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fa sabartu. Yace nayi yaqinin cewa arziki na wani bai isa ya ci shi ba. Sai na sabbara zuciyata na bata hakuri, duk abin da kaga ka samu ka ci, to arzikin ka ne dama Allah ya rubuta shi. Shi yasa malamai suke cewa hatta da wanda zai biyo ta hanyar haram ya mallaki wasu abubuwa gaugawaye, Allah ya rubuta zai mallaki abubuwan nan, yayi hakuri ya zo mai ta hanyar halal, sai yayi gaugawa sai ya same su ta wacce hanyar da bata da kyau. In dai kai ka mallaka, to dama an rubuta sai ka mallake su. Daga ka bi Allah, ka bi shari'a, ka bi hanyoyin da Allah ya yarda, tabbas abin da aka rubuta maka a matsayin arzikin ka sai ya zo ya same ka. Bi katabi rizqihi wa amalihi, da aikin shi, duk aikin da zaka yi, ina zaka tafi, duk har a rubuce yake. Daidai da zaman da muka zo muka yi ana rubuce yake. Zaka zo wuri kaza, ka zo masallaci kaza, ka zo ka zauna bangare kaza kaza, duk abin da zaka yi a rubuce yake. Bi kulli tafasilihi, yana cike da dukkan detail ɗin shi, cewa kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne. Amalihi, aikin da zaka aikata, noma zaka yi, a dan kasuwa ne kai, ma'aikacin gwamnati ne kai, wane ne kai, duka komai a rubuce yake. Wajibi ne ɗan adam ya rada haka. Wannan abu na biyu kenan. Sannan kuma abu na uku, wa ajalihi, ajalinka, kwana nawa za ka yi a duniya, shi ma duka a rubuce yake. Yanzu rayuwar da muke yi, iya cikin kwanakin da Allah ya rubuta mana za mu rayu. Mutum nawa za ka gani wanda la'alla ya kai ƙololuwa wajen kula da lahiyan shi, wajen kiyaye abubuwa, wajen tantance wane ne doktor magare shi mai zaman kanshi, wanda daga yaji wani dan masassara ya ji wani dan sham kawai kira za a ce doktor ai kaza kaza kaza, a zo ai ta tartama, ai tawane ne, ai tawane ne. Yana cikin haka, ko ana cikin taro, ko ana cikin wane ne, kawai sai a ji ya tsaya. Ya akai ajalin da ya kare, ajali ya kare. Da aka ajalin da aka rubuta maka, kwanakin da aka baka, da watannin da aka baka, da shekarun da aka baka, baka wuce su. Sannan abu na hudu na ƙarshe, wa shaqiyyun aw sa'idun. Shaqiyyun, kai shaqiyi ne, yani dan wuta. Aw sa'idun, ko kuma nagartacce ne kai dan aljanna. Kalmar shaqiyi anan kawai dan wuta take ne. Sa'idun kuma tana nufin dacecce, wanda ya dace dan aljanna kenan. To wannan duka za a rubuta wa dan adam waɗannan abubuwa guda hudu: arzikinka, aikin da zaka aikata, ajalinka, sannan kuma ina ne makomanka ƙarshe, dan wuta ne kai ko dan aljanna ne tun kana cikin mahaifiyarka. Muna jin waɗannan ƙarin bayani akan wannan abun zai zo. Tun kana cikin mahaifiyarka, duk an rubuta waɗannan abubuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa wallazi la ilaha illa fa wallazi la ilaha ghayruhu, ina muku rantsuwa da ubangijin da babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi inna ahadakum dayanku la ya'malu bi amali ahli aljannati zai rika aikata ayyuka irin na ɗan aljanna yana ta aikata sallah qiyamul layli wane ne ana ta abubuwa hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un sai yayi saura firis abinda ya saura tsakaninka da kai da gidan aljanna illa zira'un bai wuce zira'i ɗaya ba daga nan in ya tsaka zuwa nan gwiwa hannunka kenan saura ka danka mutu fa yasbiqu alayhi alkitab sai wannan littafin da aka rubuta maka sayyarin jaya littafin da aka rubuta maka sayyarin jaya yani rubutun da aka maka na cewa kai shaqiyun ne kana cikin ƴan wuta sai wannan abun sai ya zo sayyarin jaya me zai biyo baya manzo Allah yake cewa fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha sai ya aikata wani aiki irin na ƴan wuta sai ya shiga wuta duk da cewa a can baya ya aikata kaza na alheri kaza ana ta tahiya sai da aka zo dab da wannan kawai sai abinda aka rubuta mishi sirrin jaya abinda aka mishi rubutu a cin cikin mahaifiyar shi muna ji wannan manzo Allah ya ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar sannan kuma dayanku zai aikata aiki irin na ƴan wuta matsiyaci ne na gidan gaba ƙarshe duk wata madakala da za a yi da wani fasadi da za a yi sune akabira mujrimi sune gaba ana haka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un sai zama to tsakanin shi da wutar jahannama bai wuce zira'i ɗaya ba fa yasbiqu alayhi alkitab sai littahin da aka rubuta mishi sai irin jaya yani can an rubuta dan aljanna ne faya'malu bi'amali ahli an-nari sai ya aikata aiki afwan ahli janna faya'malu bi'amali ahli janna sai ya aikata aiki irin na ƴan aljanna fayadkhulaha sai ya shiga gidan aljannan nan ko fayadkhulaha sai ya shiga aljanna to ya kenan sahabbai suka ji wannan bayar suka ce ya rasulullah falimal amal to me yasa za a zo a yi ta aiki to bayani akan waɗannan abubuwa su ne za a yi anan insha Allah ta'ala shi dai ɗadam waɗannan abubuwa guda huɗu duka suna rubuce za a rubuta komi da komi a lokacin da kake cikin mahaifiyarka nan bayanin da Ibn Rajab al-Hanbali yayi ƙarƙashin sharhin wannan hadisin maganganun da ya kawo na magabata da dalilai abu na harko yake cewa ya zo a cikin sahihu muslim hadisin abdullahi dan amr allah ƙara yarda a gare shi daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha qaddara maqadir al-khalqi allah ya qaddarta qaddaran bayi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi kafin ya halitta sammai da ƙasai bi 50,000 sana da shekara 50,000 kan a halitta sama da ƙasa an rubuta ƙadararmu gaba ɗaya da shekara nawa shekara 50,000 yanzu lissafin da ɗadam yake duka a 2,000 ake ko shi ma lissafin ya tabbata a shekara ta nawa ta 2,000 wani ma maganar 2,000 ba shekara 50,000 shekara 50,000 ɗin kuma ba kahin a halicci sama da ƙasa da shekara 50,000 aka rubuta wa kowa ƙadarin shi muna ji wannan hadisi na biyu hadisin Ubada ibn Samit Allah ƙara yarda gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma khalaqa Allahu alqalama farkon abin da Allah ya halitta shine alqalami na rubutu قال له الله يتي والقلم ان اكتب اربطوا a wata riwaya yace mi zan rubuta ya ubangiji Allah ya ce mishi rubuta abinda za a yi tun daga harkon duniya har zuwa karshen ta yani fajara bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama wannan bikin sai rika gudanuwa yana rubutu abinda zai kasanto har zuwa ranar tashin kiyama wannan hadisi na biyu kenan hadisi na uku yazo a cikin as-sahihain hadisin ali ibn abi talib Allah ƙara yarda a gare shi annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataba Allah makanaha min al-jannati aw an-nar. Babu wata rai da za a busa face Allah ya rubuta mata gurbinta ko a wuta ko aljanna. Yace wa illa qad, yake cewa wa illa qad kutibta shaqiyatan aw qad kutibat shaqiyatan aw sa'idatan. An rubuta rai imma dacicciyar rai ko kuma wahalallin rai wanda ta zamanto sakamakon ta zai kasance gidan wuta ne. To anan fa qala rajulun, sai wani mutum yake cewa ya rasulullahi, ya ma'aikin Allah, afala namkutu ala kitabina, ay namkusu ala kitabina, shin ba za mu tabbatu ba akan littafin da aka rubuta mana, wa nad'u al'amala, mu fasa aiki gaba daya tunda dai an riga an kare. Qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace i'malu, ku yi aiki. Me yasa? Yace fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kowa an sauƙaƙe mishi abin da aka halicce shi dan shi. Amma ahlus sa'adati fasayarawna li'amali ahlis sa'a, faya'maluna bi'amali ahlis sa'adati, managarta za su aikata ayyukan managarta, su kuma matsiyata za su aikata ayyukan tsiya, kuma kowa ya zamanto kadarar da Allah ya rubuta ta tabbata akan shi. To waɗannan hadisan da muka ji takaitaccen bayani a kansu, na harko shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala kahin ya halicce mu ya san mu su wane ne, kan mu zo mu zauna anan ya san za mu zauna, kan ya halicce ka ya san in ka zo duniya me za ka yi, ba sai da ka zo ba ne ba yake ga abubuwan da kake yi, duk abin da za ka yi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani. Sai aka ba da raskwanar rayuwarka, wane zai zo ya rayu amma ƙarshen shi dan wuta ne saboda ayyukan da yake aikatawa, wane zai zo ya rayu amma ƙarshen shi dan aljanna ne saboda ayyukan da yake aikatawa. Akwai mamaki a cikin haka? Babu. Saboda shi Ubangiji subhanahu wataala masani ne ga duk abin da zai faru. Kai da kanka zo duniyar ma da shekara 50,000 an kadarta maka kadararka, kuma an san duk abin da zaka aikata a cikin daman da aka baka. Sai Allah subhanahu wataala ya zo ya baka dama, in kaga dama ka bi dama, in kaga dama ka bi dama, idan kaga dama kuma ka bi hagun. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wa hadaynahu an-najdain, ko Allah yake cewa mun shiryar da dan adam hanyoyi guda biyu, wanda ya ga dama ya yi godiya, wanda kuma ya ga dama ya fandare wa Allah. Wannan ganin dama ne Allah ya ba dan adam shi. To a cikin ilimin Ubangiji ya san, Ubangiji ya san ka gaba ɗayan ka da duk abin da zaka aikata, sai ka ce wani dan aljanna ne, aka ce wani dan wuta ne, babu wata gara ba a cikin wannan, babu wani abun mamaki a cikin haka. Abu na biyu, can a cikin hadisin, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alayhi alkitab faya'mal bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Ɗayan ku zai aikata aiki irin aiki na ƴan aljanna har sai an kusa ya kusa mutuwa, sai ya rikida ya koma kan kadarar da aka bashi, sai ya aikata aiki irin na ƴan wuta sai ya shige ta. Wata riwaya ta zo cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati fi ma yabdu linnas aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ɗayan ku zai aikata aiki irin na ƴan aljanna a cikin abin da yake bayyana a idan mutane, amma shi Allah ya san haƙiƙanin me yake faruwa. Kenan kaga anan hadisi na harko da makaranta anan magana shi za ta zo niyya. In ta gurbatu to duk yanda za a ga kazar-kazar in ka da ƙoƙarinka da wane ne ka aikin banza ne. Abin da yake bayyana idan mutane sai ya zo ya aikata haƙiƙanin abin da shi ne haƙiƙanin abin da yake tahiyya a kai, sai ya aikata wani aiki irin na ƴan wuta, ya gani ya aikata irin aiki ƴan wuta, kuma ƙarshe mu kuma shi gidan wuta ne. Kenan me ake buƙata ga bawa? Gyara niyyarka ya zama to dan Allah kake. Yanzu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, in ba dan Qur'ani ya ba da labarin shi ba, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin shi ba, akwai wanda ya isa ya daga baki yayi magana akan shi? Babu. saboda in sallah za a yi yana cikin mamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan jihadi za a huta da su ake huta idan wane ne za a yi da su ake yi amma ina ka samu matsala niyya ta lalace abinda muke abinda ake gani a waje daban abinda ke cikin kokon zuciyar shi daban wannan shi ne abu na biyu abu na farko Allah masani ne game da komai kafin ya faru haka an bada raskolar rayuwar cewa kai dan ajin da ko dan wuta wannan abu ne mai sauki a wajen Allah sannan abu na biyu ayyukan da kake aikata Allah baka da niyya mai kyau mutane suke ga cewa kamar nagari ne kai alhali ba haka nan bane ba shi kuma wanda ana ga kamar lalatacce mutum ne alhali ba haka nan bane ba sai karshe an kusa sai abin hey bayyana idan mutane cewa kaza ne kaza ne abu na uku shine bayanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa dan adam ya dukufa akan roƙon Allah akan ya tabbatar da zuciyar shi akan imani ba kunta za ka yi ba tun farkon dare har ƙarshen shi kana ta shinkuri a tashi za ka yi aiki yana nan a gaban ka shajawur na roƙon Allah subhanahu wataala akan ya shirye ka sannan kuma ya tabbatar da kai akan cikawa mai kyau a Abdul Aziz ibn Abi Ruwad yake cewa ɗaya daga cikin magabata yace hadartu rajulan inda al-maut yulqanu la ilaha illa Allah yace na halarto wajen wani mutum lokacin da yazo fitar rai ana lakanta mishi kalma ta la ilaha illa Allah فقال في اخر ما قال sai zamanto karshen abin da ya fada kala sai yace huwa kafirun bima taqul yace na kafirce abin da kuke fadi wa mata Allah zalika ya mutu akan haka nan mun san me matsalai aikata ayyuka na banza su suke gadarwa dan adam da samu mai kira shi da suna tabiwa a wajen mutuwa saboda duk aikin da kake aikata na ba daidai ba ranar mutuwar ka zai nuna shi ka labe ba a ganka ba kai kaza ka labe ba kai kaza sai zamanto karshe baka samu husnul khatima ba sai ka cikawa mumuna shi yanzu wannan mutumin da ya faɗi haka yace huwa kafirun bima taqulu wa mata ala zalika qala abdul aziz yake cewa fasaltu anhu sai na tambaya wai shi wannan mutumin wane ne fa idza huwa mudminu khamrin ashe mawdu mutun ne wanda ya dawo mai na shan giya aikin sabo yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutun ya mummunan cikawa fa kana abdul aziz yaqulu ittaqu dhunuba sai zaman to wannan magabaci yana cewa ku ji tsoron zunubai fa innaha hiya allati awqa'athu saboda zunuban nan su ne suka sirmaya da shi abin da ya hodi karshe ya hodi abin da ya hodi kuma ya mummunan cikawa to wannan kaga wajibi ne mutum ya nisanci duk wani abin da yake sabu wannan ake kira shi da suna sa'am Allah subhanahu wataala ne yana gadarwa mutum irin wannan tabewa anan male kawo wani bayani na cewa wa baka ba'du sahabati inda mautihi fa su'ila an zalika fa qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه بقبضتين فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ولا أدري في أي القبضتين كنت ألا ميجن ما دبوايتي نايجمك أي جدن الجنة نايجمك أي جدن موتا وأن إيريغا تكين سابا مزالا يزو موتا هيكي كوكا أكا تيو ميكي ساكا كوكا يتي أي بي سنبا أتكين وانا جمك أي نيكي me yake maka nuni sun zo har mutuwa bi ma'ana har dab da mutuwa amma har yanzu suna jiyewa kansu tsoron azabar Allah subhanahu wataala wannan kuma jan kunne ne ga dukkan mutumin da yake jin cewa ya aikata kaza da haka su ai ba matsala wani hafadi zai yace ai shi matsalan mi gare shi ya rika nuna muku kamar shi tsarkakekke ne karshe amma ga magabata na wannan sun tabbata cewa mutanen kirki ne amma ga shi har sa'atul akhira amma suna cikin tararrabi Malik ibn Dinar yake cewa ya kasance Malik ibn Dinar ya qumu ula laylihi tsayawa yake tsawon dare qabidan ala lihiyatihi yana rike da gemun shi wa yaqulu yana cewa ya rabbi qad alimta sakin aljanna min sakin annar ya ubangiji na ka san mazaunin aljanna da wanda zai zauni gidan wuta fa fi ayyi darain manzilu malik ya ubangiji na ni masarki na a ina yake idan ya hada haka sai hoshe da kuka shi yasa sil'atullahi ghaliya yani kayan cinikin Allah gidan aljanna nan abu ne mai tsada fa yanzu a cikin mu kowa ya yarda yanda muka ba ma duniya lokacin mu da Allah muka ba wannan lokacin da mun rabauta da iznin Allah amma lokacin na Allah shine dan tsugulutun lokaci wanda bai takara kariya ba kuma shi ma ga fitintinu ga wane ne a cikin shi masu yawa mafi yawancin rayuwar mu gaba ɗaya mun ba ma duniya shi ita kuma ba ta da kat ta yi komai ma rashin kat saboda wani wuri ne wanda yake muhaddad iya da iyaka iya da limit yani iya da wani lokaci mahdud lokacin nan yana kammalawa shikenan an riga an kare Allah ruhu mana asiri ɗaya daga cikin magabata yake cewa ma abkal uyun yace ma abkaha yace alkitabus sabiq akwai maganganu da yawa na magabata akan abin da ya shahi kula da mutum ya kula da imani shi ɗaya daga cikin magabata ana kira shi da suna Hatim al-Asam Hatim yake cewa man khala qalbuhu min dhikri arba'ati akhtarin fa huwa mughtar dukkan mutumin da zuciyar shi ta wahintu daga tuna abubuwa guda hudu to wannan mutumin rudaddin mutum kenan a rude yake ya rude bai san abin da yake ba fala yake cewa abu na farko baya tuna khataru yawmil misaqi hatsarin da yake cikin ranar tashin kiyama wannan baya tuna shi kwata-kwata saboda yana son kudi shi har bashin lahira ne ma yake arai kwa bashin lahira ne yanzu mutumin da zai ci kudin ka yaje kai ka wajen tsubu wai kai shuru kaka ce komai bashin ina dauka bashin lahira ai ba sai hudi ba wani kuma zai ma hudi da bakin nashi zai hudi da bakin shi to duk mutumin da ya mance wannan rana wannan mutumin muqtarrun a rude yake ya rude bai san abin da yake ba qala haula fil jannati wala ubali wa haula fil nar wala ubali abu nabiyu duk mutumin da ya rude game da abin da ya shahi hina khuliqa fi zulumatin thalas fanudiya mutumin da yake ya rudu ya manta abin da ya shahi wancan duhai guda uku da yake ciki duhun rayu duniya duhun da yake cikin cikin ma'aifiyar shi sannan duhun da yake cikin ma'aifan ka mance zaman ka a wannan waje yanzu ka zo duniya kana ga ka murmure jikinka yayi haske kayi kiba kana sheki duk sai ka mance da waɗancan matakaiya sunanka rudadde saboda ka mance asalinka ka rika tuna kai wane ne daga ina ka zo kuma ina za ka mutum na uku ko kuma abu na uku yace zikru haulil matla mutumin da ya manta da tashin hankali da firgicin da yake cikin hutuwa daga cikin kabari gaba ta hudu ta karshe mutumin da ya mance da yauma yasduru nasu ashtatan fala yadri ayyul fariqain yuslak bihi mutumin da ya mance ranar da mutane za su watse kal farashil mabsus Allah ce kamar malam batata wanda yake taruwa a bakin ruwa in ka zo ka dan jefa wani dutse ko in ka zo mi suke watsewa suke wani ya gabas wani ya yamma wani ya gusum wani ya are wani ya sama wani ya gehe haka ranar da mutane za su irin wannan tarwatsewa kai baka san ba dama za ka bi ko hagum za ka bi amma ka zo na gidan duniya ka shantake kana ta abun daga dama duk mutumin da bai kiyaye waɗannan abubuwa ba baya tunawa da su wannan mutumin maghrurun rudadde ne magana ta ƙarshe akan wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yuksiru yana yawaita an yaqula fi du'aihi yana fada a cikin hadisi a cikin addu'o'in shi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan imani da kai faqila lahu sai aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nabiyallahi amana bika wa bima ji'ta bihi a ya nabiyallahi ya kai annabin Allah amanta billahi kai imani da Allah kai imani da duk abin da ka zo da shi kuma ga ayyuka managarta kana aikatawa amma kuma ka cika addu'a akan cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik sai manzo Allah ya ce na'am yace kware da gaske innal qulub baina usbu'ayni min asabi'ir rahmani azza wa jalla yuqallibuha kayfa yasha yace zukatan bayi gaba ɗayan su suna tsakanin yatsotsin ubangiji guda biyu yana juya su yanda ya ga dama kaga dole sai kana roƙon Allah subhanahu wataala akan ya tabbatar da zuciyarka akan mi akan imani Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika akwai riwayoyi daban-daban suka zo akan haka al-ayti hal bawa mai imani ya du'ufa akan roƙon Allah ya tabbatar da shi akan imani kenan bayan na harko ubangiji ya san duk abin da zai faru da abin da bai faru ba da abin da zai komai da komai Allah ya sani sai aka bada rasukan cewa wannan dan aljanna wannan dan wuta ne sannan kuma can manzo Allah da yace i'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu ku yi aiki kowa abin da aka sauƙaƙe mishi ne yake aikatawa ka aikata aiki tsakaninka da Allah sannan kuma kai du'ufa akan Allah ya tabbatar da kai wallahi sai ka shiga aljanna da izin Allah to madama abin da ya shafi bautan Allah bakka ciki magana abin da ya shafi karatun addini bakka ciki magana ya ake niyya ta kirki bakka ciki to kaga dama a rude kake kai da kanka dama hairan ne wannan shine abin da wannan hadisi yake karantar da mu a gurguje a takeice sai hadisi na biyar malik ya ce wa al hadisul khamis hadisi na biyar yace an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd hadisin aisha Allah kare yarda a gare ta wanda wannan iya ɗaya daga cikin hadisai guda hudu wanda aka bayar labarin su a cikin hadisin harko ko cewa addini yana kewayawa akan su me yasa saboda bayanin da manzon Allah yake nace man ahdasa duk wanda ya kirkiri fi amrina a cikin wannan al'amarin namu na addini haza ma laysa minhu abinda baya cikin addini yau rana kai tsaka a garin da magaram sai ka kirkiri kaza ka zo ka ce ai kaza ma iya da kyau to miye laihin kaza haka ake hudu ko sai mutum ya kirkiri bid'a sai ya ce to miye laihin ta yo ai ya ishe ta laihi da muni manzon Allah bai yi ba ko kai kahi manzon Allah sanin abin da ya kamata a yi wajen bautawa Allah subhanahu wataala to shedan sai ya zo ya rude ka ya zayyana muku aikin ku rika to miye laihin kaza manzo Allah ya ce fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aikin da baya cikin addinin nan ban karantar da shi ba an maida maka abin ka ba bukata ko min kyan abin wani sai ya ce to karatun qur'ani ne bai da kyau karatun qur'ani za ka yi akwai inda aka ce ka yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ala wa inni qad nuhitu an qira'ati alqur'ani raki'an aw sajidan yace an hana ni karanta qur'ani a cikin ruku'i da sujada sai ka ce bai da kyau sai ka ce ai qur'ani ka karanta sai kai ruku'i ka dauki fatiha ka karanta ko kai sujada ka dauko qul a'udhu birabbin nas ka karanta wasa ka manzo Allah yace an hana shi yanzu wanda bai fahimci addini ba wanda bid'a yasa gaba sai ya ce to karatun qur'ani ne bai da kyau a shi karatun qur'ani abu ne mai kyau amma a wannan wajen ba wanda ya saka ba ce ba kai kuma akwai abin da aka ce kai akan bacin shi da haka al'amarin addini kuma anan mu duba fi amrina a cikin wannan al'amarin namu na addini sai ka ji wannan bayanin cewa kun sa mikro kuna magana shi aisha bid'a ne fanka ma ai bid'a ce jirgin sama ma bid'a ne wannan kaga wannan bid'a ce amma anan abin da ya shahi rayuwa ba ma'anan abin da ya shahi addini ba ai manzo Allah yayi precise abin cai fi amrina haza a cikin al'amarin mu wannan na addini barakan rayuwa ba barakan duniya ba wanda wasu abubuwa da suke ni'imomi na rayuwa Allah ya kawo su don sauƙaƙe abubuwa wanda kuma ba a ce ba masallacin da babu loudspeaker ko ba mikro sallar su ba ta yi ba ko akwai wanda ta faɗi wannan babu da haka al'amarin a cikin al'amarin addini duk wanda ya kirkiro na shi ne Imam Shatibi a cikin al-Ittisam yake cewa shi abin da ya shahi bid'a dariqatun fi ddini kaman wata hanya ce da sunan addini tudahi shar'iyya tana kamantacceniya da addinin amma ba addini bane ba saboda in kaje ne abin za a ga za ka ga kaman ana neman yardan Allah ne a cikin shi alhali to in manzon Allah bai sa ku ba aikin manzon ku kai ko mine ne shi yasa sharadin amsan aiki guda biyu ne kamar da aka ambace su a baya na farko dole kai dan Allah na biyu kuma dole kai shi a saman tsarin karantarwar manzon Allah yo in ya zamanto a ce ni zan abinda naga dama kai za kai abinda kaga dama shi zai yi abinda yake dama to menene muhimmancin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali Allah ya ce wa anzalna alayka alkitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim min rabbihim mun sabkar maka da littahi saboda kama mutane bayani sai zama to bayanin shi bai da amfani kai ma ayo za ka maka kanka bayani karka rudu cewa an jima ana yi ko kuma haka aka tashi duka ba wannan bane ba ita mas'ala magana na addini dalili kawai ke bukata in dai bautan da kake kana so Allah ya baka ladan bautan to kayi shi akan tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya faɗa cikin hadisin Irbad yake cewa na barku akan abubuwa guda biyu wanda ba za ku bace ba har abada in kuka yi ruku da su menene littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ruku da su to tabbas ya raba wuta wanda kuma ya bar su ya shiga wani abu to wannan kuma ya kamata shadda shi sannan bayan haka na ƴan uwa al'amarin da ya shahi addini yana buƙatar takatsantsa kar ka yarda a maka wasa da komai a cikin duniya kar ka yarda mutum maka wasa da akan addininka kuma ka duba tausayin ubangiji ga bayin shi har labarin irin waɗanda suka ma junansu kara akan abin da an san ba addini bane ba akai ta hayaniya akai ta wane ne Allah ba mu labarinsu a cikin Qur'ani za su riƙa zagin junansu a gaban Allah mabiya suna zagin waɗanda aka bi su kamo su ga wajen Allah da su su ce Allah waɗannan su suka batar da mu a azabtar da su azaba limci biyu to kaga duka rahama ubangiji a gare mu sai haka kakka yarda ka tsaya ka ajje hankalinka sosai ka sa ido ka sa tsanaki yanda ka san in kana wani harakan ka na rayuwa kana misali wani tsumma ne kake neman ka sa kana neman kalite wani gini kake kana fama a sa maka abubuwar suke na kirki saboda abun ne ka harakan addini nan ne ya kamata ka bada kulawa ya zama to duk abin da za ka yi ka tabbatar daga taskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kar ka raune maka wasa shi shine manzon Allah yake cewa man ahlasa fi amrina haza duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amari namu na addini ma laysa minhu abunda baya ciki fa huwa raddun amida maka abunka ba su in kai kuma kai wahala kuma Allah ya bar labarin amilatun nasiba an yi aiki an gaji amma ba labari wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura shi yana tsammanin yayi aiki yayi kaza alhali ashe duk ba a sa shi ba kawai kabbani sunan Allah yake cewa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su suna tsammanin suna kyautata aiki ashe kawai hayaniya ce suka tara ba abinda suke da wajen Allah Allah kiyaye mali ya ce wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta Imam Muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki duk wanda amila ya aikata amalan wani aiki ko wani irin aiki ne duk yanda kai kace ka iya da kyau laysa alaihi amruna manzo Allah yace babu umurnin mu akai fa huwa raddun amira maka abinka ba su ja abinka je ka ba a bukata to kaga wannan wajibi ne mutun ya maka kanshi adalci ta hanyar abinda zaka aikata ya zamanto ya dace da abinda yake karantarwa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan sune abubuwan da shi wannan hadisi ya kumsa kuma hadisi ne wanda yana dauke da ma'anoni masu yawa wanda dai mutum wajibi ne a gare shi ya kula ya tabbatar da cewa aikin da yake aikatawa yana da goyon bayan abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kar ka yarda wani ya maka wasa da addininka saboda shi kin ba zai iya amfana maka komai a wajen Allah ba daga ran da aka ce yau ka mutu magana ta rige ta kare in kudi gare ka saboda yana ga dan abinda kake bashi ko kuma a mulki gare ka yana ga dan kaidar da kake bashi dalilin wannan ya tsaya tsayin daka akan kakkasaf ka bar su sira su a cigaba da tahiyya ayi kaza wallahi yau kan mutu shikenan an riga an kare kai sallama wani ba zai maka ba sai an biya shi ba zai maka addu'a ba sai an biya shi ina waccan alaka take ina waccan karan da ka mushi na cewa ana tare ka ai kaza ai malam ka wani kai ji kaza ka tsaya abin da yake daidai ka aikata tsakaninka da Allah addini ba kayan wasa bane ba addini shine mafi girman jarin da dan adam yake dauke da shi a cikin rayuwar shi na ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله